sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan Birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Da fatan an kune lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki. Ke gabatar muku da wannan shiri a yau, Asabar 22 ga watan Agusta, shekarar 2020. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, Mahmud ba makanan labarai.
Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya rawaito cewa rabin adadin waɗanda ke mutuwa sanadiyar cutar COVID-19 a Amurka bakin fata ne Hispaniyawa da asalin mazauna yankin Amurka da kuma Amurkawa ɗin asalin Asiya. Majalisar Wakilin Amurka za ta yi wani zaman gaggawa a yau Asabar, inda 'yan Democrat za su nemi amincewa da samar da wasu kuɗaɗe na gaggawa ga hukumar gidan waya ko aika saƙonni. Wani jirgin sama ɗauke da shugaban 'yan adawar ƙasar Rasha Alexei Navalny da baya cikin hayyacinsa bayan da aka yi zargin an saka masa guba ya sauka a Berlin a yau Asabar.
To kanan labarin kenan. A cikin shirin namu na yau za ku ji cewa shugaba Buhari ya amince gwamnatoci da hukumar 'yan sanda da kafa 'yan sanda a unguwanni tare da bada sama da naira miliyan 113 domin tallafa wa shirin. Kuma gwamnatin jihar Kaduna ta amince da buɗe wuraren ibadar Sulmai da Kiristoci bayan da aka kwashe watanni hudu suna kulle sanadiyar cutar COVID-19.
Aka yi ta cewa lallai lokaci ya yi da za a buɗe wuraren ibada a ci gaba da ibada amma tare da kulawa da wasu dokoki ba don komai ba don kiyaye lafiyar al'umma da mahimmancin rai.
Baba Makeri kuma na nan tafa da shirin a dawo lafiya. Sai kuma kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniyar ta wuni.
Jama'a assalamu alaikum. Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya rawaito cewa rabin adadin waɗanda ke mutuwa sanadiyar cutar COVID-19 a Amurka bakin fata ne Hispaniyawa da asalin mazauna yankin Amurka da kuma Amurkawa 'yan asalin Asiya. Wata ƙididdiga da AP da kamfanin dillancin labarai na Marshall da Barons da Riba suka yi ta gano duk da cewa yawan waɗannan al'ummomi ya gaza kashi 40 cikin 100 na daukacin al'ummar Amurka. Su ne suke da kaso kusan 52 na mace-mace cikin kashi 100 waɗanda adadinsu ya haura abin da aka gani cikin watan Yuli. Ita dai Amurka ita ce ƙasar da tafi yawan masu kamuwa da cutar a duk faɗin duniya, inda take da mutum miliyan 5.6 kana ta halaka sama da mutum 175,000 a cewar Jami'ar Johns Hopkins. Brazil ce ke biye da ita da mutum miliyan 3.5 na waɗanda cutar ta harba, sai India da ta doshi mutum miliyan 3. Kusan akalla mutum miliyan 23 cutar ta COVID-19 ta harba a duniya, sannan wasu 800,000 sun mutu a cewar Jami'ar Johns Hopkins. Majalisar Wakilin Amurka za ta yi wani zaman gaggawa a yau Asabar, inda 'yan Democrat za su nemi amincewa da samar da wasu kuɗaɗe na gaggawa ga hukumar gidan waya ko aika saƙonni. Hakan na faruwa ne yayin da Amurkan ke shirin gudanar da babban zaɓenta na watan Nuwamba, wanda za a yi ta hanyar akwatin gidan waya a daidai lokacin da ake fama da annobar COVID-19. 'Yan jam'iyyar ta Democrat na nema ne a samarwa da hukumar ƙarin dala biliyan 25, sannan a soke wasu sauye-sauye da hukumar ta yi a kwanan nan da suka hada da daina amfani da wasu na'urori waɗanda ke tantance saƙonni cikin hanzari, da cire akwatunan jefa wasiƙu da ke unguwanni, da kuma soke damar da aka ba ma'aikata ta ƙarin lokaci idan suna aiki. Sabon shugaban hukumar da aka nada a watan Yuni, Louis DeJoy, ne ya samar da waɗannan sauye-sauye. DeJoy, wanda ɗan Republican ne da ke cikin waɗanda suka ba da gudunmawarsu ga gangamin yakin neman zaɓen Trump, ya ce ya samar da sauye-sauyen ne a wani mataki na rage kuɗaɗen da hukumar ke kashewa, wacce ya ce tana tafka asara a cikin 'yan shekarun nan. Sai dai a ranar Talata ya janye waɗannan sauye-sauye, inda ya ce zai aiwatar da su bayan an kammala zaɓen na watan Nuwamba. Wani jirgin sama ɗauke da shugaban 'yan adawar ƙasar Rasha Alexei Navalny da baya cikin hayyacinsa bayan da aka yi zargin an saka masa guba ya sauka a Berlin a yau Asabar. Navalny zai samu kulawa ne a asibiti mafi girma a birnin na Berlin da ke ƙasar Jamus. Gabanin haka likitocin Rasha sun amince da bukatar da aka gabatar musu ne ta ace a nema masa magani a Jamus. Abin da ya kawo ƙarshen takaddamar da ake ta yi ta wanda ya kamata ya bashi kulawa. Bayan da iyalansa suka yi zargin cewa da gangan aka yi yunkurin saka masa guba a Siberia a farkon makon nan. A ranar Juma'a wani likita a asibitin birnin Omsk da aka fara kwantar da Navalny ya ce jikinsa da sauki. Ban da aka yi masa allurar da ta fitar da shi daga cikin hayyacinsa aka kuma saka masa na'urar taimakawa numfashi. Matakin amincewa a kai shi wani asibiti a kasashen Itare ya biyo bayan bukatar da mai ɗakinsa Yulia Navalnaya ta mika ga shugaba Vladimir Putin ta kafar yanar gizo wacce ta nemi a samar da shirin fita da shi domin neman magani. Hukumomin Rasha sun ce za su kaddamar da bincike don gano ko da gaske ne guba aka saka wa Navalny wanda ya kasance mai yawan sukar lamirin hukumomin Rasha. Navalny dai ya sha jagorantar zanga-zangar adawa da gwamnati, lamarin da ya sa aka sha kulle shi a gidan kurkuku.
To madalla, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a wani kokari da gwamnati ke yi na inganta yaki da ta'addanci a Najeriya, shugaba Muhammadu Buhari ya amince gwamnatoci da hukumar ɗan sanda na ƙasar ta samar da ɗan sandan al'umma tare da bada sama da naira miliyan 113,000 domin tallafawa shirin. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa.
Majalisar Tattalin Arziki ta Najeriya ƙarƙashin jagorancin Professor Yemi Osinbajo ta ba da sanarwa cewa gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba da amincewarta na akawa ‘yan sandan yankuna ko kuma ‘yan sandan al’umma, wanda tuni shugaba Muhammadu Buhari ya ba da amincewar cewa a baiwa ‘yan sandan Najeriya naira miliyan 13,000,000 domin fara wannan tsarin da ake ganin cewa zai inganta tsaro a cikin Najeriya. Gwamnan jihar Kebbi Alhaji Atiku Bagudu na ɗaya daga cikin gwamnonin da aka yi wannan zaman da su wakilan gwamnatocin jihohi na Najeriya, ko ya mun ƙarin haske dangane da muhimmancin wannan tsarin da shugaba Buhari ya bada amincewar shi a aiwatar.
Alhaji Muhammad Adamu ya samu amincewar shugaban kasa Muhammadu Buhari na cewa an ba da dama a shigo da wani sabon tsari na tsaro wanda zai sa cikin ungoyi da al'umma a zakuro mutane matasa maza da mata waɗanda za a shirya waɗanda za a haɗa da kuma 'yan sanda da hukumomin tsaro su rinka taimakawa ga aikin tsaro waɗanda an san su an san da zaman su, wanda kusan ana yin haka wurare da dama amma ba bisa ga tsari mai kyau ba. Da yanzu wurare da yawa akwai 'yan banga, akwai 'yan sakai, akwai vigilante iri-iri. To shugaban kasa ya ga akwai hikima ga wannan mataki na ba da dama 'yan sanda da hukumomin tsaro su yadda a ɗauki mutane a kowace jiha, a samu shiri tsakanin gwamnatin jiha da local government da masarautu inda yake akwai su, a samu mutanen wurin waɗanda za a ɗauka waɗanda za su taimakawa tsaro.
A waje ɗaya kuma na tuntuɓi wani ƙwararre akan sha'anin tsaro kuma tsohon darakta a hukumar DSS ta Najeriya, Ibrahim Katsina, domin in ji irin tasirin da yake ganin wannan tsari zai iya yi wurin inganta tsaro a Najeriya.
Wannan taimako da shugaban ƙasa ya tare da gwamnoni abin a yaba ne wanda muna ganin idan aka yi abin yadda ya dace kan tsarin da gwamnati ta taho da shi, to ta'addanci da sauran matsalolin tsaro da muke fuskanta a ƙasar nan Allah za su ƙarshe.
Amma akwai masu ganin cewa tsarin nan an fito da shi ne domin a kare lagon jihohi ko yankuna ko gundumomin Najeriya da ke yunkuri kuma sun fara kawa nasu 'yan sanda.
To ai da mun kallo ai jihohin ne suka yi korafi, yanzu kuma an so an amsa kiran korafin nasu, ai kuma kan ga dama abin da yake bukata ai tsaro ya inganta kuma a samu ai maganin wannan fitina da ke tasowa. To tunda farko gwamnatin tarayya ta farka ta ga maganar wata jiha a batta tabbata nata kishin kai ke cewa shi ai kan bai taso ba, amma yanzu aka haɗu aka daure gaba da dama kwasan tsaro na gwamnatin tarayya ne. To tunda tsaron gwamnatin tarayya na ta kuma dauko wannan himma, to kamata ko ya fahimci wannan inda aka dosa ko ba ta haɗin kai mu ga an yi nasara.
Ibrahim Ahmed Katsina kenan tsohon daraktan hukumar DSS a Najeriya kuma mai shari kan sha'anin tsaro a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar Faruk Musa, har yanzu dai kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Mahmud dauke da sauran labaran duniya.
yayin da sama da jami'an kashe gobara 12,000 ke ta kokarin shawo kan wata wutar daji da ke ci a California da ke nan Amurka. Gwamnan jihar Gavin Newsom ya ce ya nemi taimakon kasashen Canada da Australia baya ga tallafin da ya nema daga gwamnatin tarayya. Gwamnan ya ce Australia na ɗaya daga cikin kasashen da ke da ƙwararrun jami'an kashe wutar daji a duniya. A ranar Juma'a, Newsom ya ce wutar dajin ta yi ta'adi matuƙa a arewacin jihar, inda dubban mutane suka tsere wa gidajensu, kana wasu ɗaruruwan gidaje da gine-gine suka ƙone. A cewar Newsom, an kwashe shekaru da dama rabon da jihar daga irin wannan wutar daji. Yana mai cewa wutar tana ƙarar da kuɗaɗe da kayayyakin da ke hannunsu. Akalla mutum biyar ne suka mutu, kana wasu 43 suka jikkata a ciki har da jami'an kashe gobara a wannan wutar daji da ta laƙume yankin da nisansa ya kai kilomita 220. Gwamnatin Libya da Majalisar Ɗinkin Duniya ke marawa baya ta ayyana shirin tsagaita wuta a duk faɗin ƙasar, ta kuma yi kira da dakatar da duk wasu ayyukan soji a birnin Sirte, matakin da Majalisar Dokokin Ɓangaren 'Yan Adawa ta amince da shi. Akwai dai yiwuwar wannan shiri na tsagaita wuta ya samar da maslaha kan rikicin ƙasar, bayan da ƙasashen duniya suka nuna fargabar ɓarkewar wani sabon rikici, yayin da ɓangarorin da ke takaddama da juna suke ɗaura ɗamarar wani sabon yaƙi kan birnin Sirte mai tashoshin da ake fitar da man fetur zuwa ƙasashen ƙetare. Tun dai a watan Janairu wannan birni yake hannun dakarun da ke goyon bayan Khalifa Haftar. Libya ta tsunduma a cikin ruɗani ne tun bayan wani bore da ƙungiyar tsaro ta NATO ta marawa baya, wanda ya auku a shekarar 2011, buren da ya sanadin hanɓar da gwamnatin Muammar Gaddafi, wanda daga baya aka kashe shi. Tun daga lokacin aka raba ƙasar biyu tsakanin waɗanda ke gabashi da kuma yammaci, waɗanda kowannensu na da dakaru da ƙasashen waje da ke mara musu baya.
Mahmud Lalo ne karatu mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mutum ne a jihar Kaduna, inda a ƙarshen makon nan hukumomin jihar suka amince a buɗe wuraren ibada bayan da suka kwashe watanni hudu a rufe, wani mataki na daƙile yaduwar coronavirus. Inda tuni har an koma gudanar da ibadu a masallatai da mujami'u kamar yadda aka saba. Wakilin Isa Lawa Ikira ya hada mana wannan rahoton.
Bude guraren ibadun da gwamnatin jihar Kaduna ta yi dai yana tattare da wasu sharuɗa na kiyaye yaduwar cutar corona a faɗin jihar baki daya. Kamar da yadda shugaban hukumar kula da harkokin addinin musulunci da na Kirista a jihar Kaduna, Sheikh Jamilu Abubakar Albani, ya yi wa muryar Amurka ƙarin haske.
Abu na farko su ne muna ma Allah godiya, na biyu muna ƙara ba al'ummar musulmi haƙuri, bayan ba su haƙuri kuma muna ƙara gode musu yadda suka yi biyayya, suka yi ƙoƙari, suka bi wa'innan dokoki da jami'an lafiya suke ba da shawarwari a bi. Abu na uku shi ne lokaci ya yi, bayan mun yi zama yau sati ɗaya da malamai, manya-manyan malamai da kuma fastoci, muka yi taro da jami'an lafiya, aka yadda cewa lallai lokaci ya yi da za a buɗe wuraren ibada a ci gaba da ibada, amma tare da kulawa da wasu dokoki ba don komai ba, don kiyaye lafiyar al'umma da mahimmancin rai. So ana son a kiyaye waɗannan dokoki, daga ciki akwai yawan wanke hannu da kuma amfani da wannan takunkumi da ake rufe fuska, shi ne face mask a Turanci, sannan kuma da social distancing, da kuma kowane mutum ya ɗauko shimfiɗan sheji da ita.
An ba da adadin mutanen da za su shiga masallaci ko coci ne?
Ba mu da adadi, ba mu adadi ba, kawai mu abinda muke so a kiyaye waɗannan dokokin, amma babu adadi.
Wannan sanarwar buɗe guraren ibada na yau da kullun dai yayi wa shugabannin addini a jihar Kaduna daɗi, sai dai kuma sun ce ya zama wajibi mabiya su kiyaye. Rabaran Joseph John Hayab shi ne shugaban ƙungiyar Kristoci wato Kan na jihar Kaduna.
A makon da ya wuce suka kira mu wata taro don mu tattauna, to mun roka mun ce tun da an buɗe guraren ibada da masallatai muna zuwa ran Juma'a da Lahadi, a yadda ma mu zuwa cikin mako, domin yawan mutanen da suke zuwa cikin mako ba su kai yawan wanda suke zuwa a ran Juma'a ko ran Lahadi ba. Mun gode da ran gwamnati ta ji kuka ta kuma yi, shi ya sa ina kira ga al'ummarmu mu yi biyayya da shawarin gwamnati da kuma masu kiwon lafiya,
iri na zama shugaban kungiyar kristoci zan ba ku shawara ku yi biya da duk dokokin da gwamnati sun ba domin kada mu ga wannan cuta fiye.
Majalisar Malamai da Limamai ta Jihar Kaduna ma ta ja hankalin mabiyanta game da kiyaye dukkanin sharuɗan da aka shimfiɗa, inji babban sakataren majalisar Malam Yusuf Yakub Al-Rigasiyu.
Na farko dai alhamdulillah mun gode Allah subhanahu wataala da ya karamu wannan rana wanda a hukumance an ba da umarnin kowa ya rinka sallar masallacinsa na khamis salawatu. Mun muna roƙon Allah, Allah kar ya sa mu ƙara ga irin wannan iftila'in da ya faɗo mana wannan. To sai dai ina jan hankalin mutane, to don Allah ƙa'idojin da aka sanya kai kokari a bi duk ƙa'idan da gwamnati sa yi ayyuka da nabi don dai ta kare lafiyar mutane ne. To muna roƙon ƴan uwa musulmi don Allah ya kokari a gan duk abin da za a bi domin a kare lafiyar mutane, a kare yaɗa wannan cutan. Don Allah muna roƙon ƴan uwa musulmi a kula da wannan domin mu samu nasara, mu samu dacewa.
Ya zuwa yanzu dai kusan makarantu ne kawai ba a buɗe ba a faɗin jihar Kaduna, saboda ko a makon jiya ma sai da gwamnatin jihar ta buɗe babbar kasuwar nan ta jihar Kaduna, wato Center Market, sannan ta yi alƙawarin ganin ta buɗe sauran kasuwanni idan an kiyaye sharuɗan da ta shimfiɗa. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To madalla a gaida Isa Lawal Ikara, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma zan koma gefe guda domin Baba Makeni ya gabatar da shirin A dawo lafiya.
Matafiya, a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na A dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Shirin A dawo lafiya na ci gaba da tattaunawa da mai duka Umaru Alhaji Yawale, shugaban hukumar fafutukar rage yawan hatsarin mota a jamhuriyar Nijar. A makon da ya gabata, Alhaji Yawale ya bayyana mana takaicinsa akan yadda masu amfani da ababen hawa ba su mutunta dokokin hanya, har ma sukan yi kalamai marasa daɗi ga mahukunta a duk lokacin da suka yi yunkurin aiwatar da dokokin ƙasar, musamman ma na jan kunni ga waɗanda suka take dokokin. Mai duka Yawale ya kai inda yake cewa hatsarin ababen hawa na hallaka rayuka fiye da ayyukan Boko Haram a jamhuriyar Nijar. Wakilin Musulmi Muni Barma ya masa tambaya ta gaba kamar haka.
Yanzu kana kwatanta cewar akwai ka'idodi waɗanda ya kamata ko kuma hukunci da ya kamata a yi. Can baya an saba ɗaukar mataki akan dukkan kamfanin da aka lura cewa motocinsa na yawan kashe mutane akan hanya. Meye ne dalilin da ya sa a yanzu aka fasa daukar irin wannan mataki?
Mu abinda ana ma'amala da irin shi sai da mu ja hankalin al'umma, mu ja hankalin gwamnati, sai saka abubuwan da mun gani wanda bai kamata ba na gyara. Bin doka da darajar data da aiki da ita, akwai ƴan sa'ido wanda su minista sufuri suna da dokoki ne su ci gaba da kamata. Su waye kamar su yi aiki su sa'ido gare ta, wanda aka sami da garden lasasurucin suna polisai da jandarmomi da an ka ba amana da bisa hanya. Jami'an tsaro su an ka ba amana, suna an magagadin wannan dokar su gani ana aiki da ita ko ba aiki da ita. Bayan su da aka ga wannan abu da ya akwai saka ci gare shi, ita minista sufuri sai ta kawo wani kwamiti wanda ya kamata da ita da ma'aikatanta da ma'aikatan minista din da jandarmomi da polisai lokaci-lokaci suna zuwa bisa hanya su yi tsaye suna tare motoci can da kuma doka ta ba su yin shi. Yanzu an kafar wannan abu, ba mu san me yasa su ɗan kamfanin na sun ka kuka sun ga kamar alabon tamsu kuma nana amma da ake wannan abu wallahi ba mu gani hasalin musu shi kamar da kuma sai an ka doka an ka sa an ka hana duk wata mota dan dai abu shi ƙara ragiya. Duk wata mota sufuri wanda ka doka al'umma an hana ta ta yi gudu bayan 12 na dare. Dokoki ne wanda an kasa saboda an gan mai yawan hatsarin da ake yi wanda ci kashe mutane cikin dare ne aikinsu. Za a ga mutum ya zo ya samu matsala da mota ta cikin kwana, bai zo ya shaida ba, wani ya zo da gudu shiga ya iske mota cikin kwana shiga ta. Za kuma in ka gani da dare babu haske babu wuta akan hanya, kuma akwai gani yana rigiya, shi yasa an ka hana su tak in 12 ta yi da minti 10 ko da minti 5 ka zo ga jami'an tsaro sun gani ya kamata su tsira ka kamata ka wuce.
Ya kamata fasinjoji su yi a duk lokacin da suka lura cewar direban da ke dauke da su yana ganganci?
To su yawan yana suna biskan saboda su dukan kansu wanda a cikin motoci suna nasu tasu gudunmuwa da ya kamata su kawo. Idan sun ga direba yana gangaci, ya kamata su sha hankali ne ko su yi waya, na saboda yanzu an kawa wani kamfani da aka ce ma Alizar Azazin Jandila sai gitar wucer, wanda an kasa duk ƙarshen Afirka su kawata, saboda yawan wannan kamfani da an kawa shi zai kula da wayar al'umma kai da cin ƙasa da hukunta direbobi lala da kamfanoni wanda ba su bin doka. Wannan kamfani da an kawa a Nijar yana nan ya fara aiki a asa director din shi ya kusa ɗan watanni kaɗan da sun kasa su faru. Insha Allah in suka fara aiki za ga canji.
Kana nufin kamar fasinjoji suna da damar su kai korafi ko su kai koke gaban ita wannan hukuma ta?
Wannan hukuma ma tana da cikin program ɗinta akwai abu irin wagalin Iberta da an kai wanda ta lamba waya da an kawo lokacin Iberta na Minista Shari'a. Ita ma za ta kafa irin wannan layi wanda idan mutum ya ga wani ganganci da ake yi ya ɗauki lambar mota ya aika musu. Su kuma su ɗauki mata kai bisa kamfani ko bisa ga direbobi, kuma za su shiga zuwa gaba, za su shaida musu, za su biya kuɗi kamar kowa, su shiga mota sufuri, su zamana su yi kallon direbobi irin aikin da suke yi. An ba su wannan dama su shiga su dukan kansu, tunda in an kace mutane su waɗi wani ba su waɗi, su ma zuwa gaba za su shiga dukan kansu su biya kuɗi su shiga su mota su zauna su don su yi control ɗin direbobi. Kaga in an ka fara wannan abu za ka canji.
Ya kake ganin shin hanyoyin zirga-zirga a nan Nijar waɗanda ake da su tsakanin biranen ƙasar nan sun dace da tsarin jigila ko kuma tsarin sufuri na yau?
To daga wannan tambaya ce kuma za mu tashi a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, sai a kasance da mu. A madadin bakon namu mai duka Umaru Alhaji Yawale, shugaban hukumar fafutukar rage yawan hatsarin mota a jamhuriyar Nijar, da wakilinmu a Yamai Solomon Muni Barma, da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shirin, Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington da ke sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro wanda kuka aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau mun samu ne daga Abbas Baffa a jihar Bauchi, inda ya ce fatan alheri ga ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa. A yau ina so ku bani dama na ƙara kira ko kuma tunasar da gwamnatin jihar Bauchi ƙarƙashin jagorancin Sanata Bala Muhammad Abdulkadir auren Bauchi bisa abin da ya addabe mu tun mulkin mallaka, wato ita ce hanyar da ta doshi bakin kasuwan Chaleɗi, ta doshi ƙaramar hukumar dukku da ke jihar Gombe. Duba da yadda wannan hanyar take ci mana tu a ƙwarya, da fatan gwamnatin jihar Bauchi za ta duba wannan lamari domin kawo mana ci gaba mai amfani a yankinmu. Sai kuma sako na gaba da muka samu daga wato Hassan Dogon Facci ba tsari a jihar Katsina, shi kuma ya ce assalamu alaikum VOA Hausa. Yaban gwani ya zama dole a madadin al'ummar ƙaramar hukumar ba tsari. Muna kuma ƙara godiya ga gwamnan Masari na jihar Katsina. Muna kuma ƙara miƙa kukanmu da a tallafa wa al'ummar yankinmu na ba tsari, domin matsalar rashin tsaro ta jefa kowa cikin wata hali. Domin wallahi ba kowa bane ke cin abinci sau biyu a rana. Kira da kyau a duba yadda za a samar da wata hanya wadda za a tallafa wa al'ummarmu. Da fatan Allah ya sa mu dace, amin. Sai kuma ga sako daga Husaini Abadambam a jihar Bauchi, shi kuma ya ce amincewar da kungiyoyin tawayen Afsinawa a kasar Mali suka yi bayan aiki da sojoji bisa sharaɗin mutunta yarjejeniyar zaman lafiya biyo bayan juyin mulki. To abin da zamu ce shine Allah ya sa kulliya ta biya kuɗin sabulu. Amin. Sakon mu na ƙarshe kuma mun samu ne daga wato Ado Salatu goma ga Annabi Rajau, inda yake assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Yau na shigo fili ne domin in kira ga masu hannu da shuni da cewa dan girman Allah da manzansa su dinga tallafawa na ƙasa da su da talakawa, domin wallahi a halin da ake ciki yanzu wasu gidaje sun kai ga kwana biyar ba su yi kirki ba saboda talauci. Gashi kuma ma'aiki mai tsira da aminci ya ce duk wanda ya taimaka ma wani shi ma fa Allah zai taimaka mishi. To ma dalla, mun kuma gode da sakonnin ku, a ci gaba da aika mana sakonni. To yanzu kuma sai labarai, amma fa a takaice.
Kamfanin dillancin labaran Associated Press ya rawaito cewa rabin adadin waɗanda ke mutuwa sanadiyar cutar COVID-19 a Amurka bakaƙen fata ne Hispaniyawa da asalin mazauna yankin Amurka da kuma Amurkawa 'yan asalin Asiya. Wata ƙididdiga da AP da kamfanin dillancin labarai na Marshall da Barons da Riba suka yi ta gano duk da cewa yawan waɗannan al'ummomi ya gaza kashi 40 cikin 100 na ɗaukacin al'ummar Amurka. Su ne suke da kaso kusan 52 na mace-mace cikin kashi 100, waɗanda adadinsu ya haura abin da aka gani cikin watan Yuli. Majalisar Wakilan Amurka za ta yi wani zaman gaggawa a yau Asabar, inda 'yan Democrat za su nemi amincewa da samar da wasu kuɗaɗe na gaggawa ga hukumar gidan waya ko aika sakonni. Hakan na faruwa ne yayin da Amurka ke shirin gudanar da babban zaɓenta na watan Nuwamba, wanda za a yi ta hanyar akwatin gidan waya a daidai lokacin da ake fama da annobar COVID-19. Wani jirgin sama ɗauke da shugaban 'yan adawar ƙasar Rasha Alexei Navalny da baya cikin hayyacinsa, bayan da aka yi zargin an saka masa guba, ya sauka a Berlin a yau Asabar. Navalny zai samu kulawa ne a asibiti mafi girma a birnin na Berlin da ke ƙasar Jamus. Gabanin haka, likitocin Rasha sun amince da buƙatar da aka gabatar musu ne ta ace a nema masa magani a Jamus, abin da ya kawo ƙarshen takaddamar da ake ta yi ta wanda ya kamata ya ba shi kulawa. Yayin da sama da jami'an kashe gobara 12,000 ke ta ƙoƙarin shawo kan wata wutar daji da ke ci a California da ke nan Amurka, gwamnan jihar Gavin Newsom ya ce ya nemi taimakon ƙasashen Canada da Australia baya ga tallafin da ya nema daga gwamnatin tarayya. Gwamnan ya ce Australia na ɗaya daga cikin ƙasashen da ke da ƙwararrun jami'an kashe wutar daji a duniya.
Thomas sauraro, anan za mu da sa'aya, sai kuma in jima idan Allah ya kai mu za ku ci mu ɗauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa, musamman ma Mahmud Lalo da ya taya da gabatarwa, sai Leo Salihi wanda ya bada umarni, da ma injiniyan namu na yau, ni Hadiza Kyari ke sallama da ku. A huta lafiya, ma assalamu.
Ta 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 ta. around.